قال ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لنرسل عليهم حجارة مصورة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Litinin wanda yau 17 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da 17 ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 50 ita ce suratul Zariyat. Jiya mun karkare wannan aya ta 30 a cikin wannan sura. Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala annabi Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam sai yace fama khatubukum menene babban sha'aninku mana me yake tafe da ku ayyuhal mursalun ya ku wayannan manzanni kalu sai suka ce inna ursilna tabbas mu an aiko mu ila qaumin mujrimin ya zuwa wayansu mutane masu manya manyan laifuka لنرسل عليهم حجارة من طين دومين مزبو مسدوا سونك سشن تبو مسومة عند ربك كما أبا بني وعلاماني أوجن أبنجنك للمسرفين غمبرنتا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين سيمك فتد واند سكا كسنتي أتكين واننغري واند سكي مؤمني فما وجدنا فيها غير بيت كما بمسامو ونجدابا أتكين وننقرين واتو من المسلمين نمسلمي إمباند وننجدادا وتركنا فيها آية كما مكبر إذنا أتكين وننشأني ديفارو للذين يخافون العذاب الأليم قوان سكيتين ورن عذابا ميرددي تيموا واتن آياتا 30 daidai lokacin da mala'iku suka yi wa annabi Ibrahim bisharar zai samu da namiji kuma wanda yake mai cikakken ilimi matarsa na Nasara ta ji abun a matsayin wani bakon abu shine ta taho da gaggawa tana daga sauti kuma har ya zamo tana dukan kanta tana marin kanta to sai suka ce mata kadhalika qala rabbuki hakanan ubangijinki ya fada innahu huwal hakimul alim kuma shi Allah subhanahu wataala shine gwani mai cikakkiyar hikima kuma shine masani. To yan uwa, abinda nake so kun gani je ba sai na faɗa ba, lokaci ne ya ƙure mana har tambayoyi ba mu amsa ba. Na so na ɗan yi dajiya a waɗannan sunaye na Allah guda biyu lokaci manhalinsa. ‘Yan uwa, mu sani abin da yake taimakon ɗan adam ta fuskan addininsa kullum shi ne ya ƙara samun ƙarfin imani da cikakken sanin Allah subhanahu wa ta’ala. To kuma malamai sun gamsu cewa a dunƙule babu ilimin da yake sa mutum ya san Allah cikakken sani kamar ta dabburin ayoyin Alƙur'ani. Wannan a dunƙule kenan. Sannan a keɓe sanin ma’anonin sunayen Allah subhanahu wa ta’ala da kula da ma’anonin da waɗannan sunaye suke ɗauke da su da kuma sifofin Allah. To wannan yana ƙara girka imani a cikin zuciyar ɗan adam, yana ƙara baiwa mutum yaƙini da sanin Allah da kuma sakankanta da dukkan abin da Allah yake gudanarwa. Kun ga ita wannan baiwar Allah matar Annabi Ibrahim na Nasara tana ganin wani abu ne baƙo, wani abin mamaki ne, kamar yadda muka ambata a jiya. Na farko dai ga ta bakarariya tun ma tana matashiya, sannan kuma ga shekarun girma sun zo. Duk wannan dalilai ne wanda kowanne ɗaya zai iya hana ta samu haihuwa. To sai mala'iku suka ce, qalu kadhalika qala rabbuki, yadda kika ji mun faɗa hakan nan Ubangijinki ya faɗa. A nan kun ga sai aka keɓance ta da wata hususiya ko kuma rububiya khasa. Rububiya akwai amma akwai khasa. Saratu Fir'aun suka ce amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Fadin su amanna bi rabbil alamin, wannan rububiya ce amma. Duk wani abin da ya amsa sunan Adam, to Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbuhu, Allah shi ne rabbinsa. To kuma sai suka ce rabbi Musa wa Harun, don su nuna cewa Annabi Musa da Annabi Harun suna da wata rububiyya wadda Allah ya keɓance su da ita ta kula da kuma taimako da tagomashi. To ita ma a nan sai aka ce haka nan Ubangijinki ya faɗa. Duk da masu maganar Allah ɗin su ma Ubangijinsu ne, ba su ce ƙala rabbuna ba, sai suka ce ƙala rabbuki, wato don a nuna akwai wata rububiyya khasa tattare da ita. To sai suka rufe da wannan sunaye guda biyu suka ce innahu huwal hakimul alim. Idan kuka bibi Alƙur'ani za ku ga wannan sunaye guda biyu ana yawan haɗa su, al-alim al-hakim ko al-hakim al-alim. Nan sai aka ce innahu huwal hakim, sai aka so magabatar da hikima, aka so magabatar da al-hakim. Idan ka bibi Alƙur'ani za ka ga waɗannan wannan tarkibin ba su da yawa. Kana da hakimun alimun wanda ba alif da lam marfu'i guda huɗu, uku a cikin suratul an'am, ɗayan kuma a cikin suratul hijr. To sai kuma wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, shi ne cikon biyar na waɗannan na kira. To sai wannan mai alif da lam innahu huwal hakimul alim wa huwal ladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila wa huwal hakimul alim. Daga nan sai wannan sune na biyu, ba su da na uku. To anan in muka duba shi kuma al alimul hakim su suka fi yawa a cikin Alƙur'ani. To sai malamai suka ce anan ya kamata ɗan adam ya tsaya ya kalli me ake so a tabbatar. Idan ka fahimci wannan sunayen guda biyu za ka samu cikakken imani, za ka samu natsuwa, za ka samu sallama ma Allah a cikin dukkan ayyukansa. Na farko dai Allah gwani ne, ƙwararre ne, mai cikakkiyar hikima ne. Sannan Allah masani ne, mai zuzzurfan sani. Duk abin da ka gani a rayuwa wannan sifofin guda biyu sun ratayu da shi. Kai kankin kanka samar da kai, akwai hikima ta Allah akwai kuma ilimi na Allah subhanahu wataala kuma yadda kake ganin rayuwarka tana gudana a yanzu da ma a nan gaba da yadda ta gudana a baya to wannan sifofin na Allah suna rataye da ita kuna fahimta a matsayinka na mai kuɗi a matsayinka na talakka a matsayinka na wanda Allah ya daukaka a matsayinka na wanda Allah bai daukaka ba a matsayinka na wanda kake walwala kana dariya kana annashuwa a matsayinka wanda kake cike da bacin rai da damuwa a matsayinka na mai lafiya a matsayinka na mara lafiya duk wannan Allah yana sane kuma akwai hikimar da ta sa yi haka dan Allah idan ka gamsu da wannan har wani boka zai bata ma lokaci idan ka san wannan wani dan tsufu zai zo ya raba ka da Allah subhanahu wataala wallahi babu ko daya ka gamsu cewa kai halittar Allah ne kuma saboda wata hikima Allah ya halicce ka kuma yadda rayuwarka take gudana ba zabin ka bane ba haka Allah subhanahu wataala ya saka abin ya gudana saboda hikimar da shi ya sani sannan yana sane yanzu kai zaka iya wani abu ta fuskan ilimin da Allah ya baka amma abin sai zama babu hikima ko kuma kai a hikimar ka kai kaza amma kash babu kwarewa ta ilimi kuma da kai kaza din wani yana zuwa sai ce kaza bai dace ba domin amma utitu min al-ilmi illa qalila duk wani fanni da ka kware in kai wani abu saboda sanin ka a wannan fannin to akwai wanda zai zo ya ga cewa ya ci ka gyara ya ga abin bai daidai ba sakamakon ilimin da ya dara ka da kuma kwarewar da ya dara ka to saboda ka sai malamai suka ce idan ka yarda cewa Allah al-Hakimu ne ba zai yi abu ba sai da hikima to za ka natsu a bisa halin da ka samu kanka na wadata ko kishiyarta in ka samu kanka cewa Allah ya wadata ka ba dan ka fi kowa wayo ba ba dan ka fi kowa dabara ba ba kuma dan ka fi wani matsayi a wajen Allah subhanahu wataala idan ya barka baka da wani abu da kake so ka samu na rayuwa na farko ba dan abubuwan sun kare ba ba kuma dan Allah ya manta da kai ba ba kuma dan baya son yayi maka ba akwai hikimar da ta sa Allah bai yi maka wannan abin ba kuma yana sane da kai kuma shi yafi kowa sanin cewa wannan halin shi yafi dacewa da kai a wannan yanayi yanzu zaka ga cewa mace ta haifi da ai yanzu ta haife shi nan take ta mutu ko bayan 'yan mintuna ta mutu anaka tunanin zaka iya gane da kana da ikon yi da ba dauki ranta ba domin ita ce mai kula farko a wajensa ita ce uwarsa ita ce za ta shayar da shi za ta rene shi za ta yi kaza to baka fi Allah sanin haka ba kuma baka fi Allah tausayin dan ba domin shi ne ya kawo shi duniya akwai hikimar da ta sa Allah ya yi haka to kuma ƙarshe za ka ga a rayuwarsa Allah ya ba da wasu abubuwa na mamaki wanda ba ka zaton Allah su irin wannan suna da yawa wani uwa ta haife shi ba ta ma juya ta gan shi ba Allah ya ɗauki ranta ya zo ya fi kowa daraja ya fi kowa kuɗi ya fi kowa matsayi an yi irin wannan ba za a yi lissafawa ba to kenan ashe da tagomashin na iyaye ne ba zai samu wannan matsayin ba tunda ya rasa su wani ma da uwa da uba tun yana karami duk ya rasa su to kuma ya zo ya zamo wata umbrella a wajen bayin Allah ya zamo wani marja a wajen bayin Allah to abin da nake so in ce bayin Allah mu dinga kula da wannan sunayen na Allah in mun yadda Allah mai hikima ne kuma masani ne to za mu sallama masa a dukkan abin da ya gudanar tattare da mu hakanan tattare da wanin mu ko abin da muka mallaka Allah ya baka dukiya ya baka kaza kana murna kana farin ciki Allah sai ya zo ya dauki wannan abu za ka ji bacin rai ka ji damuwa ka ji kaikayi to amma ai shi ya baka kuma shi ya karba kuma ya san hikimar da ta sa ya baka a da shi ya san hikimar da ya sa ya karba a halin yanzu to in ka san wannan za ka ji zuciyarka fes ba za ka ga laifin Allah ba ba za ka dunga ganin an yi maka ba daidai ba ba za ka dunga jin haushi kana kwafa kana abin da ya kama da haka ba Allah ya datar da mu to Allah subhanahu wataala yake cewa kala annabi ibrahim alayhi salam sai yace fama khatubukum menene babban sha'aninku malaman duka suka ce al khatubu shine babban sha'ani wanda kuma fil galib akwai wani abu na tsanani ko damuwa tare da shi idan aka ce al khatubu mafi yawa abinda ake nufi kenan to idan kun kula daga cikin abinda muka faɗa na adabu diyafa mun ce kada bako da yazo ka cika shi da surutu da tambaye tambaye kun ga yanzu annabi ibrahim alaihi salam bai tambaye su komai ba wufiyai ya kawo musu abin tabawa to sai da yaga cewa sun natsu sannan sai so mu tambaye su anan akwai abubuwa guda biyu da zamu kula da su na farko kamar yanda na faɗa idan bako daga zuwa ka so mu tambayar sa ya akai waye mutuwaye rai to baka san halin da yazo ba ko da tsananin yunwa ko da tsananin kishirwa ko matsuwa ta tsuguno wanda yake so sai ya samu kansa sannan ka iya jin gamsu shan bayani dai kenan abu na biyu idan daga zuwa ka samu ka so masa tambaya to me yake tafe da kai me ya kawo ka alama ce ta baka so ya dade ma'ana yanzu kawai kai so kake faɗin me ya kawo shi ai masa ya kama gaban sa kai ya bata maka lokaci kai ya ci maka wato ainihin lokacin ka to wannan kuma zai saka damuwa a cikin zuciyarsa kamar yadda na faɗa mana a baya idan ka baiwa bako wurin tsuguno ya biya bukatar sai ya sha to koma gefe shi zai maka cikakken bayanin abubuwan ma da baka zato zaka ji saboda ya samu cikakkiyar natsuwa ya samu kyakkyawan yanayi amma babu yadda za a iya baka gamsasshen bayani yana jin tsananin yunwa ko tsananin kishirwa ko yana bukatar tsuguno shi yasa ma malamai suka ce hatta alkali a kotunsa ba a yadda ya yanke hukunci yana jin yunwa ba ba a yadda ya yanke hukunci yana jin kishirwa ba ko yana bukatar tsuguno bai yi ba shi yasa a tsari na shari'a ana so ofishin alkali ya hada dukkan abubuwa na kwanciyar rai da natsuwa kada ya zama akwai tsananin zufa kada ya zama akwai tsananin sanyi ko kura na damusa ko dai wani abu ma'ana ya samu cikakkiyar natsuwa saboda zai samu kwakwalwarsa fes kuma ya hararo nasi ya yanke hukunci a bisa abin da shari'a ta tanada to amma in ya zama yanzu yana jin yunwa ma'ana yanzu kawai bari yadda zai dan bubbuga da shi ya tafi kawai zai samu abinci yana jin tsananin kishirwa bari kawai ya yadda zai sallame ku ya je ya samu ruwa ko kuma yana so ya tsuguno almuhim daga cikin ladubban bako kada ka so masa da tambayoyin me ya kawo ka me ya kawo ka sai wancan abin da muka faɗa ya riga ya gudana abu na biyu anan kun ga can suna ce masa kamar yadda muka faɗa suke cewa Allah subhanahu wataala yake cewa sai suka ce suke cewa wa basharuhu bi gulamin alim sai suka yi masa bishara da ɗa wanda yake masa ne kaga yanzu zaka ga cewa kaman bisharan nan ita ta kawo su haka ne ko ba haka bane to su annabawa su suka fi kowa sanin Allah subhanahu wataala kuma su suka fi kowa sanin hikimomin Allah da kuma tasarifin da Allah yakan yi fil kaun Ibrahim alayhi salam ya gamsu ya san cewa bisharar da ba za ta sa a turo mala'iku saboda wannan ba a iya wannan ta fuskar wahayi kawai a sanar da shi Allah ya baka da kaza ko kuma Allah yana baka bishara da da mai yanayi kaza ana ganewa to saboda haka duk da sun yi bisharar sun yi bayani kun ga anan bai nuna cewa ya gamsu iya wannan abin shi ya kawo su ba saboda me yana san da Allah yana cewa ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq wa ma kanu idhan mundharin kuma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq Allah yake cewa mala'iku ba sa sauka sai dan saboda wani babban abu muhimmi wannan shine abin da yake kawo mala'iku amma a ce mujarradin bisharar Allah zai ba annabi da ba wannan ne zai kawo mala'iku ba to shi annabi Ibrahim alayhi salam yana sanar da wannan tunda yaga har mala'iku sun zo daga Allah subhanahu wataala kai tsaye gidansa to ya gamsu cewa akwai babban dalilin da ya kawo su. Ina fata ana fahimta. To shi ya sanya waccan bishara ya gamsu ba ita ce kadai ta kawo su ba, shi yasa yake fahimtar akwai wani babban sha'ani wanda shi yake tafe da su. Ya za a yi a ce a aiko mala'iku? A wata kissar wasu malamai sun ce mala'ika ya kai 13, wasu sun ce mala'ika 10, wasu sun ce mala'ika 3, ko ma menene, ko mala'ika ɗaya ne, a ce kawai bishara zai zo ya koma, to wannan kusan ba sunna bace ta Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa na karanta mana waccan aya. To shi yasa suke ta fama kaqubukum, me yake tafe da ku? Kasancewar bai san sunayensu ba, sai ce ayyuhal mursalun. Saboda Allah yana cewa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaben manzanni daga mala'iku daga kuma jinsin mutane. To kenan idan ka ce ayyuhal mursalun, shikenan wannan sifar su ce, ba wai sunayensu ba ne. Kamar yanzu ka ga wani mutum ka ce Allah gafarta malam, ko kuma akramaka Allahu, Allah gafarta malam, kaga kowa yana so a ce masa malam ko? Ba wanda yake son akasin wannan sunan. Ko kuma akramaka Allah, ko yana so Allah ya girmama shi, dan Allah akramaka Allah dan saurara, to kaga zai gamsu cewa yanzu da shi kake. To shi yasa sai yake cewa fama khatubukum, anan bai ce ma khatubuna ba saboda su suke tafe da saƙon, bai san me suke da shi ba. Kuma sai ya ce ayyuhal mursalun, ya ku waɗanda aka aiko, anan bai faɗi waye aikin ba, saboda an san ba wanda zai turo mala’ika sai Allah subhanahu wa ta’ala. Kenan waɗanda Allah ya aiko, anan ma wata jinjina ce, wata sifa ce ta musamman, ya faɗa musu, ma’ana waɗanda Allah ya aiko. Allah bai aiko ga magari, Allah bai aiko ɗan jigari-jigari, ko kai yanzu aka ce wannan aikakke ne daga shugaban ƙasa, sai ka daɗa kallon shi, aikakke ne daga gwamna, sarki ya aiko shi, to sai ka ƙara gyara zama, ka ce to bismillah, sai ka tara hankalinka. Ma’ana sai an ga wanda ya dace da a aiko shi, shi yasa Allah ce Allahu yastafi, yana zaɓa. Ma’ana sai an zaɓa, an darje, ba kowa ya cancanci wannan matsayin ba. To sai ya ce fama khatubukum, menene babban sha'aninku, me yake tafe da ku? Ayyuhal mursalun, ya ku waɗannan manzanni wanda Allah ya aiko. Qalu, sai suka ce inna ursilna, mu an aiko mu ila qaumin mujrimin, zuwa ga waɗansu mutane masu babban laifi. Aljurmu ko al’ijiramu shi ne babban laifi. Mutanen annabi Lutu sun yi rashin mutunci, sun yi alfasha, sun yi abubuwa wanda insaniya ta ɗan adam tana ƙyamar wannan abu. Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo kissar abinda annabi Lutu yake faɗa musu, yake cewa ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin, ba wani ɗan adam da ya taɓa wannan mummunar ɗabi'ar kafin ku, kafin su ba a san namiji yana neman namiji ba. Sannan kuma wata atuna fi nadikumul munkar, kuna zuwa da ababen ƙi a majalisarku, a dandalinku, a wajen zamanku. Na sha faɗa mana yadda bin Allah yake gayyato wani bin Allah, shi ma ya gayyato wani bin Allah, sai a samu ɗa'a mai yawa tare da kai. To haka nan saɓon Allah yake gayyato saɓo, shi ma ya gayyato, shi ma ya gayyato, sai ka ga saɓo ya zagaye mutum. Su ga neman maza, ga fitsara, ga rashin kunya. Kamar yadda malaman tafsiri suka fassara wa ta'atuna fi nadikumul munkar, ko dai kawai sai mutum ya tashi sai ya burka tusa, kuma sai keci da dariya, don Allah ina mutunci. Mutum magidanci dattijo ya tashi a cikin taro ya burka tusa, hadu da cewa akwai al'umma da ba wani abu bane. Akwai wasu ƴan Asiya yanzu irin mutumin Afghanistan ko Indiya ko Pakistan da ma Indonesia da Malaysia, su tusa a cikin mutane ba komai bane. zaka zo ka ziyarci mai gida kuna zo ne ka je burka tusa mai kara kuma ku ci gaba da hira ko aka ba zai kawo ba to wannan dai gaskiya bai da gaskiya da tako gaskiya almuhim su daga cikin fitsara su akwai wannan ko kuma su hada raguna karo ko su hada zakaru fada ko su hada yan tamare karo su dai su ga wani ya rauna ta wani ko su ga wani mutum yana tafiya su samu dutse su jefe shi kawai su kwanta kaman bacci suke mutum ya duba gajifa an jefe shi kuma wa'ancan bacci suke to ya za a yi mai bacci ya jefa wato duk wani abu na fitsara dai ya taru tattare da su kuma duk sakamakon kangara farko ce ta jawo wannan abubuwan to sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an turo mu zuwa ga wa'ansu mutane masu manya-manyan laifuka me za a yi masu linursila alaihim hijaratan min tin domin mu zubo masu wa'ansu duwatsu na gasasshen tabo wanda suke masu tsananin zafi kun ga anan mutanen annabi Lutu ake magana anan Allah subhanahu wataala sai yace dalilin zuwan mala'ikun domin su yi masa wannan azaba ta dandana kuda linursil alaihim hijaratan wa'ansu irin duwatsu ne na musamman kuma min tin daga tabo wanda yake gasashe mai tsananin zafi kuma musawwamata inda rabbika ababan yi wa alama a wajen ubangijinka lil musrifin ga mabarnata wace irin alama wasu malamai suka ce duwatsu ne kaloli daban-daban idan bakake ne ai musu zanen fari ko ratsin ja ko idan abin nan farare ko bakake ne ai musu ratsin fari da ja mafiyin malaman tafsiri suka ce a'a abinda ake nufi da musawwamatan ma'ana an rubuta sunayen wa'annan kangararrun mutane kowa ga dutsensa da sunansa da adireshinsa ma'ana da wannan dutsen za a halaka shi to yanwa idan muka duba wannan ayoyi guda biyu nan da aka ce linursil alaihim hijaratan min tin duwatsu ne wanda suke daga wuta kenan me aka yi musu kone su aka yi Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kakaf babu sabani a wajen su cewa dan luwadi kashe shi ake ya taba aure ko bai taba aure ba muddin dai baligi ne mai hankali to sai dai sabanin sahabbai ta wace hanya za a kashe su sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda malaman sira sun yi kaito cewa ahli fantakassa an kawo mutane biyu da suka yi duwadi sayyidina Abubakar yasa aka kone su kurmus wasu daga cikin sahabbai suka ce abinda za a yi musu a dunga jifar su da duwatsu sai sun mutu kaman yanda mala'iku suka yi musu wasu suka ce ai Allah cewa ya faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim ko alaiha a wata ayar hijaratan min sijjin aka daga alƙaryar sai da aka daga ta aka yi mata juyin masa aka mai da sama ta koma ƙasa sannan aka biyo su da ruwan duwatsu suka ce to abinda za a yi ma ƴan luwadi a duba waje mafi kololuwa a gari gini mafi tsawo ko dutse mafi tsawo a wurwuro su daga can kuma a biyo su da ruwan duwatsu sai sun mutu to ƴan uwa wannan gabar wani abu ne wanda duk malamin musulunci suna cewa namiji ya nemi namiji na farko dabi'ar da Allah ya gina dan adam lafiyayye ta kyamaci wannan kai ba ma dan adam ba wasu malaman suka fadada suka ce duk wani jinsi da Allah ya halitta ya zama akwai namiji da mace to wannan jinsi ya kyamaci namiji ya nemi namiji shi yasa zaka hatta dabbobi maza matan cikin su ke nema ba namiji ya nemi namiji ba suka ce sannan hankali lafiyayye yana kyamar wannan abun in dai hankali mai saiti ne to ina kyamar wannan abu sannan shari'a wacce Allah ya saukar tun daga farko har zuwa ta ƙarshe sun kyamaci wannan abin sun woshe shi sun yi tirda Allah wade da shi to kenan ashe duk mutumin da zai zo yana aikata wannan mummunar dabi'a na farko ya rasa insaniya wato kenan ya tashi daga jinsin ɗan adam ya koma wani jinsi ma wanda ba a san mene ne ba tunda mun ce dabbobi ma ba maza suke bin maza ba sannan ya rasa hankali irin na ɗan adam sannan kuma ya kangare wa dokokin Allah subhanahu wataala ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace idan muka duba hadisin manzo alaihi salam yana cewa man wajadtumuhu ya'mala amala qaumi lutin faqtul fa'ila wa lam faqul bihi duk wanda kuka samu yana irin aikin mutanen annabi lutu to ku kashe wanda yake yi da wanda ake yi da shi yace to akwai hikima mai yawa da Allah ya sa yi wannan yace domin munin liwadi yafi nazila wannan ba hadi saboda ita zina na farko sai mutun ya taba aure sannan za a kashe shi sai ya taba aure in bai taba aure ba bulala dari za a yi masa sannan a yi masa tagribu am a bakuntar da shi wani wuri tsawon shekara daya amma shi liwadi ko mutun ya taba aure ko bai taba aure ba in dai baligi ne mai hankali wannan shine hukuncin yace to hikimomin annan shine kamar haka abu na farko wannan al'adar ta rushe fidirar da Allah ya gina ɗan adam akan ta domin annabi ruɗu daga cikin abin da yake faɗa yake cewa watazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuna barin abin da Allah ya halitta saboda ku na matekunku Allah ya halitta mata saboda mazaje na kowane jinsi kamar a ce ya mace saboda namiji Allah subhanahu wataala ya halicce ta yace to wannan al'adar taku kuna barin abin da Allah ya yi saboda ku na matanku to idan wannan al'ada ta ci gaba mata za su zama ba su da wani muhimmanci a rayuwa ba su da amfani ɗaya kenan to idan haka ta kasance to kuma jinsin ɗan adam zai yanke saboda namiji ba ya haihuwa namiji ba zai haihu ba mace ne take haihuwa to sai aka ce shikenan maza sun daina kula mata sai dai maza ƴan uwansu to kenan yanzu alaman karewar ƴan adam a duniya gabaki ɗaya yazo sannan abu na biyu abin da yake tattare da abin na kazanta da muni kowa ya sani cewa duburar ɗan adam wajen fitar kazanta ne kamar yadda muka ambata ina je bai fi sati ba cewa na farko wurin tsugunan ɗan adam wuri ne da Allah ya yi masa domin ya fitar da kazantar da take tattare da shi kuma cuta ce mai yawa wannan kazantar shi yasa likitoci suke cewa kada ka dinga matse bawali kada ka dinga matse ba haya ko rihi domin fitar su shine samun lafiyarka to wannan wurin yana tare da virus da cututtuka to amma saboda kazantar mutum da lalacewarsa shi sai zabi wannan yace kuma dalili na biyu da yasa aka ce a kashe yanzu shi mazinaci ko kuma mai yin zina misali idan an gan shi da mace da ba 'yar uwarsa ba ba matarsa ba ba wata muharramarsa ba to za a muna nazari a kansa haka kawai a ganka da mace an san ba 'yar uwarka ba ce ba matarka ba ba ku da wata alaka sai an daɗa kallonka anya wannan koya aka yi to amma alamar mutum ya tuba daga zina a ga kwata-kwata ya daina kula duk wasu mata haka ne ko ba haka bane to amma ya za ka yi ka hana namiji da namiji ka gansu suna tattaunawa ba zai yi ba namiji abokin tattaunawa namiji ne dan uwansa a shari'ance dan an ganga kai da wani kuna tattaunawa ko ma kun keɓance a shari'ance ba za a zarge ka ba tunda an sani cewa namiji ba zai zai kewa namiji ba abinda shari'a ta sani kenan dan ka keɓance da wani namiji za a san cewa wani abu ne muhimmi kuka keɓance kuna tattaunawa sabanin mace wanda addinin musulunci ya haramta ka keɓance kai da wata mace wadda ba muharramarka ba
shedan zai zama shine na ukun ku to idan aka kyale yan luwadi suna rayuwa kenan yanzu nan gaba duk wani namiji da aka gani da wani namiji sai amuna masa zato kila shi ma sana'ar sa kenan kila shi ma ainihin al'ada sa kenan to sai zamantakewa zama ta jahule kuma maza sun koma da yanayi irin da mata da dai abubuwa da yawa wanda malamai suka ambata to daga cikin takarda ko tambaya da wanda daga cikin ƴan uwa ya rubuto yace malam dan Allah a ja kunnuwan mutane luwadin nan fa yana nema ya zama ruwan dare a cikin al'umma to wallahi abun bakin ciki yanzu akwai matan aure da suke kokantawa kuma suna neman a ja kunnuwan mazajensu a cikin watan nan na Ramadan mazan su suke kawo maza a gidansu kwana da su dan Allah wata lalacewa ce wata mai albarka wata mai alfarma kai baka ga watan da zaka saba ma Allah ba sai wannan watan mai daraja kuma cin mutuncin matan ka ne na aure ka dauko karti lalatattu irin kalalatacce ka zo kai abinda Allah ya haramta kuma a gidanka kai yanzu baka tsoron kana wannan abun Allah ya maka irin abin da ya mutane Annabi Lutu kai yanzu ka amintu kana wannan Allah ba zai aiko malaika ya ɗebe rawukan ku ba wallahi Allah yakan daga wa mutum kafa idan kunyarsa da dan saura saura amma idan mutum idan sai ya bushe bai jin kunyar Allah to wallahi kada ya mamaki abin da Allah zai masa daga cikin kasashen waje akwai wani gari da na zauna shi wani yake faɗa min abin da ya faru kuma idan kaga Allah ya yi mutum irin wannan abun to ya shawo tafi ƙarfinsa wani mugun makoci ne lalatacce yake fasikanci da matan makocinsa kaga ya lalata masa tarbiyyar matarsa to wata ran sai ya dauki matarsa suka fita wajen gari kusa da filin jirgin sama wanda ni na san wajen suka tafi suka shimfida tabarma suna fasikanci Allah ya turo wani maciji ya sare su so biyun suka mutu a wannan halin dan Allah wannan akwai fallasar da ta wuce wannan akwai tonan asirin da ya wuce wannan akwai mummunan karshen da ya wuce wannan ka zo kana fasikanci da matar makocinka cin amana akan sabo zinakan ta haramu kuma ga cin amanar makoci kuma Allah ya aiko malaika ya dauki ranku a wannan halin kaga dai wannan shine wato mafi munin karshe da dan adam zai ka mutu kana fasikanci fasikancin na cin amana kuma a tsirara da maki da masoyi kowa ya ji labari ya so ya gani to yanzu irin wanda suke wannan rashin mutuncin su je suna luwadi da mazaje a gidansu kai yanzu baka zaton Allah zai yi maka irin wannan kana wannan rashin mutuncin Allah ya dauke ranka ya dauke ran wanda kuke wannan rashin mutuncin kuma yan jarida su yada kuma abun ba zai boyo ba ana ganin ka da rigan mutunci ana ganin ka mutumin kirki ashe lalatacce ne mara mutunci to wallahi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wannan al'ada na farko shedanun bokaye da yan tsuffu da kuma lalacewar zuciya da kuma lalacewar fitra kamar yadda na faɗa kuma duk wanda wannan abin ya zamo masa jini da tsoka wallahi kwata-kwata baya sha'awar mata akwai wani bawan Allah ina masa murna wajen shekara ɗaya ko biyu mun yi hudubar juma'a akan munin liwaɗi daga wata jiha ya bugo yana godiya ya ce wallahi malam wannan abin shine al'adata kuma matata tana nan zero a gida ba ruwana da ita shi da kansa yake faɗa min wannan ya dinga zana min abokanansa da kuma miyagun ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje wanda ake kira ƙungiyoyin kawo tallafi ƙungiyoyi na yaɗa da'ara da fitsara wanda su suke kawo masu mayuka da abubuwan da suke amfani da shi a wanda lalacewa to abin nake so in ce wallahi mu ji tsoron Allah Allah yana nan a madakata in kana ganin cewa dan adam baya ganin ka ubangijin dan adam yana ganin ka kuma yana nan a madakata yi da kai so daya biyu uku kaji shiru ba kyale ka akai ba daga maka kafa akai ka tuba kaji tsoron Allah ka daina ba dan ka fi karfin dauki mataki akan ka ba amma a ce wai rashin kunya har ya kai mutun ya kawo maza a gidansa matarsa tana gani akwai cin fuska da ya wuce miji ya matarsa irin wannan mana ke baki da amfanin komai kenan kenan shine fitsarin da yafi kowa rashin kunya Allah ya shirya Allah ka shirye masu irin wannan mummunan abu su tuba su daina Allah ya sa mu dace to saboda ka Allah subhanahu wataala yace linursil alayhim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin sai Allah yace fa akhrajna man kana fiha min almu'minin to bari mu karanto abin da yake tafsiri an so mu nuna mun hannu yace kana ibrahim annabi ibrahim alayhi salam yace fa ma khatubukum ayyuha almursalun menene babban sha'arin da yake tafe da ku ya ko wannan manzanni kalu sai suka ce inna tabbasmu ursilna an turo mu ila qaumin mujrimin yazuwa wa'ansu mutane masu manyan laifuka shine yace kafirin sune kafirai hum qaumul lut sune mutanen annabi lut linursila alayhi hijaratan min tin domin mu zubo masu wa'ansu duwatsu na gasashen tabo yace mabukun bin nar wanda ya zama an gasa shi da wuta musawwamatan yace muallamatan alai hasmu man yurma biha akan wannan duwatsu akwai sunayen wanda za a jefa da su inda rabbika wajen ubangijin kai mai tausiri yace zarfun laha wannan zarf indiya zarfiya ce lil musrifina ga masu barna yace bi itiyanihim dhukur saboda yadda suke zai kiwo mazaje ma kufrihim kuma tare da kafircin su ma'ana laifi akan laifi to Allah subhanahu wataala sai yace fa akhrajna man kana fiha anan zamu dakata insha Allah taala mu amsa tambayoyi abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin yana tambaya cewa idan mutum yana sabon Allah yana laifi sai ya tuba ya bar laifin shin komai girman laifin Allah zai yafe masa akwai laifin da yake kafirci babu kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka fada wa kafirai in suka daina kafirci suka tuba to an gafarta musu duk abin da ya riga ya wuce shi yasa Allah yake cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim yanzu ku duba kissan mutumin da yazo a jahilci ya kashe mutum 100 kuma ya tuba Allah ya yafe masa saboda yayi tuba taubatan nasuha Allah ne yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ana nufin wanda ya mutu bai tuba ba amma in dai mutum yana numfasawa bai zo gargara ba duk laifin da ka tuba taubatan nasuha to Allah ya yafe shi Allah ya datar da mu
ana
shine matsalar wani tsari ne na ofe wai in ka zuba kudi akwai wani percentage da za a dinga baka duk awa 24 to yanzu dan Allah duk awa 24 ake kasuwanci ana cin riba tsakani da Allah mun sha fada kasuwanci a musulunci akwai cin riba akwai faduwa riban nan akwai hawa akwai sauka amma a ce wai yanzu ka zo ka zuba 500 ko 300 ko ka zuba miliyan 1 shikenan kullun za a baka 20 ko kullun za a baka 30 kuma kudin ka yana nan zuwa lokaci kaza za a baka ma'ana yanzu ka bada rancen miliyan 1 ana baka kudin ruwa kullun 20 bayan an gama baka kudin ruwa kuma a baka kudin ka shine ma'anar wannan ku gane bayin Allah malamai suka ce hatta kasuwanci da zaka bada kudi a matsayin ka na musulmin kirki ya kamata ka san me ma za a yi na kasuwancin da kudin naka kada a yi haramtaccen kasuwanci da kudin ka ya zama harkar giya ko kwaya ko wani abin da haramun ne a fatocin sa a musulunci ya zama da kudin ka ake wannan in kai wannan ka taimaki barna da kudin ka to saboda ka duk wani kasuwanci da za a ce babu faduwa a ciki sai riba riban nan ma kayyadaddiya to ka gamsu ba wai juya wannan kudin ake ba a ka'idar musulunci in ka bada kudi za a juya za a yi yarjejeniya ana cewa mudaraba ko kiraba a Hausan mu na fiqhu ku yi yarjejeniya cewa duk abin da aka samu na riba za ku raba ko kai mai kudi kashi 2 akan 3 shi mai juyawa kashi 1 akan 3 ko kuma aka sin haka yace a'a ni da zan juya ni ne mai kashi 2 kai mai kudi kashi 1 in ka amince shikenan amma a ce kasuwanci ba faduwa sai riba riban ma kullum ba kari ba rage to kai ma ka san ba wai kasuwanci ne yake kawo wannan kudin ba kuma dama dabarar da ake kudin wancan da kudin wancan da kudin wancan duk za a hada shikenan a daibi na wannan aba wancan a daibi na wannan aba wancan ana cewa juyawa ake alhali ba wai kudin kasuwanci bane ba kawai riba ce ake baka a kudin ka Allah kiyaye na'am wanke fuska dai ko shafar fuska ai ba wanke fuska da ƙasa yana tambaye fuska taimaba akwai hadisin Ammar ibn Yasir Allah ya ƙara masa yadda wata rana manzo alaihi salam ya tura shi wata bukata to da yaje sai Janaba ta same shi to sai ya ga cewa idan Janaba ta samu mutum wanka ake to shi kuma yanzu gashi babu ruwa to sai ya kwanta kansa sai ya burgi ma irin yadda jaki yake yi ma'ana wannan ya kwafe makwafin wanka to sai ya zo wajen manzo alaihi salam ya ce ya ma'aikin Allah da ka aika ni ka ji abin da ya faru kuma ga abin da nayi ya abin yake sai manzo Allah ya ce inna ma yakfika an ta kula bi yadaika hakaza manzala sai hada hannayensa yace ya ishe ka kai haka da hannunka sai manzo Allah ya tsora a ƙasa shikenan sai ya shafi fuskar sa da tafukan sa shikenan kun ga manzo Allah islam duka ɗaya yayi ya shafi fuska da hannaye kuma iyanan to wannan in kai shi kai taimama fuqaha'u musamman mu a malikiyance suna ambaton adarbatu thaniya daga cikin sunnonin taimama dukan ƙasa na biyu da kuma shafa zuwa gwiwar hannu to akwai hadisan da suka ambaci shafa zuwa gwiwar hannu amma da'ifan hadisi ne ba a hujja da su yawwa shi yasa ya su ma malikiya ba sai wajibi bane ba suka ce sunnonin taimama ne saboda haka dukan nan dai idan kai ka shafi fuskar ka shafi tafukan kai zuwa abin nan shikenan sai ka tafi kai sallah
Nasi yeshi, kumwe ya mwenye kiku,
To yana tambaya akan wani hadisi da yake cewa duk mutumin da ya sayar da ƙasa sai ya saka kuɗin a cikin wani abu wanda ba ƙasa ba, ma'ana kenan ya saka a cikin kasuwanci, to ba za a yi masa albarka ba ko Allah ba zai yi masa albarka a cikin wannan sha'ani nasa ba. To wannan gabar dan lokacinmu da ya rage bazan iya amsa ba, akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu na yanzu a Sheikh Salih Al-Munajjid ya yi wani ɗan rubutu kusan kamar shafi ɗaya ko biyu dangane da matsayin hadisin da kuma maganganun malamai a kansa. Insha Allah gobe ƙarshen tafsiri ita ce wadda za mu fara, don yanzu ba na tsammani in mun fara lokaci zai isa. Insha Allah ita ce muna gama karatu za mu amsa, in akwai wata tambayar ƙarama wacce ba za ta cinye lokaci ba ɗaya biyu sai mu amsa ta. Yana tambaya akan abinda wasu mamu suke kuma tabbas haka yana faruwa idan an kai goshi, musamman kai goshi na ƙarshe, sai ka ga liman bayan ya dago wasu sun dade sannan su dago, ko kuma liman ya sallame daga sallah wani ya dade sannan ya sallame, to wannan aikin bid'a ne a cikin addini. Manzo alaihi salatu wassalam yana cewa inna ma fi'il imamu li utamma bihi, an saka limami ne domin a yi koyi da shi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Sai malami suka ce wannan fa'un, kun san daga cikin abin da ake nazafi akwai fa'un, akwai wawun, akwai summa, duk suna ba su kadai ne ba, amma wannan ukun su malami suka bi tattaunawa akai. Ita summa tana nuna jerin abun haka yake da aka ambata, amma akwai jinkiri. In ka ce da khala Abubakar thumma Umar thumma Usman, to na farkon da ya shigo kila sai bayan minti biyar ko goma ko wani abu, sannan na biyun ya shigo, sannan da na biyun ya shigo an samu wasu mintuna, sannan na uku ya shigo. To amma idan ka ce da khala Abubakar fa Umar fa Usman, wannan na bin wannan, wannan na bin wannan, babu tazara tsakani. To shi nake cewa fa'ut taqib tufid al-athf ma'a at-taqib, amma in ka ce da khala Abubakar wa Umar wa Usman, to tayi wama na ƙarshen ne ya fara zuwa, domin shi wawun baya wajabta wannan na bin wannan. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, ma'ana da yayi kai ma kai, da yayi kai ma kai, saboda haka ba daidai bane liman ya dago daga kai goshi kai ka dade sannan ya zama ka dago, ko kuma ya dago daga ruku'u sannan ka dade sannan ka dago, ko ya sallame ka dade sannan ka sallame, wannan bid'a ce gaskiya a cikin sallah ba daidai bane. Yana tambaya akan hijabi da niqabi, duk abu ɗaya ne ko kuma ya abin yake, ko kuma me matsayin su ta fuskar shari'a? To na farko dai idan muka ce niqabi shine abin da mace za ta rufe fuska da shi, shi kuma khimar abin da za ta lullube kanta har zuwa idan sawunta, wannan shine al-khimar, wato ko kuma muna kiransa hijabi. Shi hijabi ba wai ainihin sunan abun bane ba, shi hijabi shamaki kawai shine da Hausa. In aka ce an sa hijabi to an sa shamaki, to yanzu da ta rufe jikinta ta sa hijabi tsakanin jikinta da masu kallonta, shine ma'anin hijabi. Amma khimar shine abinda aka sani a larabci, ko kuma jilbab yudnina alayhinna min jalabibihin. Kaga jilbab shine sunan da aka sani. To tun a lokacin manzo alayhi salatu wassalam mata suna rufe fuskokin su da niqabi. Shi yasa nana Aisha Allah ya kara mata yadda. Tace lokacin da zamu tafi aikin haji mu da manzo alayhi salam kuga akan raquma ne. Tace to kun san hanya za a yi me ake cewa hannu wasu su asaba wannan su wuce wannan su taho. Take ta idan mun hango maza sun tunkaro sai mu saki niqabi sai mu rufe fuskokin mu. Idan sun wuce sai bude fuskokin mu. Me wannan yake nunawa? Wannan ya nuna cewa ashe mace tana rufe fuskarta da niqabi. Shi yasa in ka duba daga cikin mahzuratul ihram abubuwa da aka hana mai ihrami yi sai aka ce wala tantaqibul mar'atu wala talbasul qufazain. Mace kada ta rufe fuskarta da niqabi in tai harama da haji. Sannan kuma kada ta saka safar hannu ko safar kafa. Kada ta sanya safa. To anan malamai sun tattauna. Shin mace al'aura ce? To dukan jikinta gabaki ɗaya ko kuwa? Jumhurin malamai musamman malikawa suna cewa al-mar'atu awra ma adal wajha wal kaffain. Mace al'aura ce in ban da fuska da tafuka. Shi yasa suka ce mace ba sai ta rufe fuskarta ko tafukanta ba sai dai idan ta ji tsoron fitina. In ta ji tsoron fitina sai ta rufe fuskarta. Ai kun ga hadisi da Aisha take ta idan sun hango maza suna rufe fuskokinsu wala allama bayan sun yi harama ne tunda sun bar Zulhulaifa kowa ya yi harama sun kama hanyar Makka. To sai malami suka ce asali mace in ta yi ihrami da aikin haji ko umara ba za ta rufe fuskarta ko ta sa safar hannu ko ta kafa ba, amma idan ta ji tsoron fitina sai ta rufe fuskarta. Saboda haka kenan idan mace ba ta ji tsoron fitina musamman a mazhabar malikiya suna ganin cewa ba sai ta rufe tafukanta da kuma ainihin fuskarta ba, tare da cewa Hanabila da wasu malamai sun ja akan wannan suka ce to idan kuka ce mace ba sai ta rufe fuskarta ba, shin da Allah idan ana maganan wance mai kyau ce ko ba kyakkyawa ba ta ina za a ce an gano tana da kyau ko ba ta da kyau? Fuskar nan da ita ce za a gani a ce kyakkyawa ce ko a ce akasin haka? To in haka ne in dai fuska ce za ta jawo fitina to ya kamata ita ba ainihin a rufe ta. Wannan shine fatawar da dama daga cikin malaman Hanabila dangane da wannan. Saboda haka dai akwai bambanci tsakanin ainihin khimar da kuma niqab. Kuma bil munasaba ya kamata hijabin da mata za su sa ya zama na shari'a ne ba na ado bane. Gaskiya akwai wanda su hijabin ma shine abun kallo. Yawwa in ta sa wannan hijabin ga wani filawoyi ga wata kwalliya wanda kuma zai ja hankalin wasu masu kallewa a cece wannan ba daidai bane ba. Ba daidai bane wannan. Ko ta sanya matsatsi wanda zai nuna ainihin ginin jikin tasirantaka ko kiba wannan ba daidai bane. Ko kuma wanda yake zama shara-shara. Ko dai wani abin da zai nuna cewa wannan ba na shari'a bane, shi yasa malamai sun ambaci sharadi wajen 13 na hijabi ma da mace za ta saka. Saboda haka dai akwai bambanci tsakanin su. Rufe fuska shine wato abin da niqabi shine abin rufe fuska, khimar shi kuma abin da za a rufe jiki gabaki daya. To akwai yan uwa da yawa da suke neman addu'o'i, insha Allah ta'ala za mu saka su a cikin addu'o'i. Akwai dan uwa Malam Usman za ku ga gafitilu nan da kuma sola da aka sa gaban masallaci. Wani bawan Allah ne sunansa Malam Usman ya zo yayi bayan ya gama sai ce to shi baya buƙatar kuɗi, abin da yake buƙata kawai a yi wa mahaifinsa addu'a. To lalle a cikin addu'o'in mu za mu saka mahaifinsa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya yafe laifukansa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا مسلمين ولكن بالصالحين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأب مبتلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين wannan bawon Allah da ya saka wannan sunan yadda ya saka muna roƙo Allah ya saka masa Allah ya gafarta wa mahaifinsa da ya rasu sauran mahaifanmu da suka rasu muna masu addu'a Allah ya yafe masu Allah ya kyauta makwancin su mai martaba sarkin dutse Dr. Nuhu Muhammad Sunusi Allah ya kyauta makwancin sa Allah ya haskaka masa Allah ya yalwata masa wannan ayyuka na da khairi da ya dasa Allah ya cika masa ladarsa kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan alkhairi ila yawmil qiyama bayansa Allah ya kula da ita Allah ya riko da hannunta duka dangin sa muna masa addu'a Allah ya riko da hannayen su Allah ya masa jagora a rayuwa Allah ya shiga a cikin lamarin su Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah kai mana kikkiawan karshe fitintunun kasan mu Allah ka fi mu sani Allah ka yaye mana ya Allah halin da muke ciki marar dadi Allah ka yaye mana ya Allah bayinka da suke hannun yan ta'adda Allah ka tausaya musu Allah ka kubuto da su Allah ka dawo da su a cikin aminci zuwa ga yan uwan su Allah ka faranta musu ka yaye musu bakin ciki da damuwa mu kuma Allah ka kiyaye mu aukawa hannun wa'annan miyagu wa'annan miyagu Allah ka shirye da wanda kai nufin za su shirya Allah ka hutar da mu daga sharrin su Allah wanda ka san ba za su shirye ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su yan uwa musulmi a ko ina suke a duniya Allah ka ba su mafita ya Allah musulmi da suke cikin damuwa a kowane hali Allah ka yaye musu wannan damuwa Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin Allahumma kullana aunan wa nasira akwai matafiyanmu da suka zo domin ziyara muna fata duk wanda suka zo Allah mai da su lafiya a cikin aminci kamar yadda suka zo lafiya a cikin aminci Allah kuma ya cika musu lada Allah ka fi mu sanin bukatocin mu da alkhairi gabaki daya Allah ka biya mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin